Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana son ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 10 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
Kungiyar tsaron NATO na aiki kan shirye-shiryen girke sojoji na dandandan akan iyakokin ta a kokarin daƙile farmakin Rasha a nan gaba. Yan majalisar dokokin Iran sun gindaya da sharaɗin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 ciki har da tabbacin Amurka ba za ta fice daga yarjejeniyar ba da majalisar dokokin Amurka za ta zartar. An buɗe rumfunan zaɓe a faɗin Faransa a yau Lahadi don zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa, inda masu kaɗa kuri'a sama da miliyan 48 za su zaɓi shugaba tsakanin 'yan takara 12.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa babban taron ikkilisiyar ECOWA a Najeriya ya yi takaicin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar.
Dare da rana babu barci, gidaje mutane ba sa yakwana ciki, gonaki duka an kora. Muna roko gwamnati da ji tausayin mu.
Za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na fashin baki kan rikicin Rasha da Ukraine. Kamar kowace yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, za kuma a ji falalar azumi albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kungiyar tsaron NATO na aiki kan shirye-shiryen girke sojoji na dandandan akan iyakokin ta a kokarin daƙile farmakin Rasha a nan gaba, a cewar jarida The Telegraph ta Birtaniya wadda ta ambaci sakataren janar ɗin NATO Jens Stoltenberg. A wata hira da jaridar, Stoltenberg ya faɗi cewa NATO na a wani muhimmin lokaci na sauyi wanda zai nuna sakamakon matakan shugaban Rasha Vladimir Putin na lokaci mai tsawo. Stoltenberg, wanda a baya-bayan nan ya ce zai tsawaita wa'adin shugabancin kungiyar da shekara ɗaya, a hirar ya kuma faɗi cewa a taron kolin NATO da za a yi a birnin Madrid a watan Yuni za a yanke shawarar matakin sake fasalin kungiyar. Kutsen da Rasha ta yi a Ukraine ya janyo matsalar 'yan gudun hijira mafi girma a ƙasashen Turai da ba a ga irinta ba tun bayan yakin duniya na biyu, abin da ya sa ƙasashen yammaci sake tunani akan manufofinsu na tsaro. Yan majalisar dokokin Iran sun gindaya sharaɗin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 ciki har da tabbacin Amurka ba za ta fice daga yarjejeniyar ba da majalisar dokokin ƙasar za ta zartar, a cewar kafafen yaɗa labaran Iran a yau Lahadi. Iran da Amurka sun fara tattaunawa a Vienna a shekarar da ta gabata don farfado da yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 tsakanin Tehran da manyan ƙasashen duniya, wadda shugaban Amurka Donald Trump a wancan lokacin ya fidda kasar a shekarar 2018. Daga baya kuma Iran ta saba yarjejeniyar ta hanyar ci gaba da shirinta na makaman nukiliya. Tattaunawar ta tsaya yanzu yayin da Tehran da Washington ke zargin juna da kasa daukar matakan da suka dace don warware sauran batutuwan da suka rage. Sanya irin waɗannan sharuɗan a wannan muhimmin lokacin ka iya janyo cikas ga yarjejeniyar ƙarshe da za a cimma ta hanyar takaitawa masu zaman shawarwarin damar dabarar neman abin da suke so. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda babban taron ikkilisiyar ECOWA ya yi kira ga mahukuntan ƙasar da su miƙe tsaye su ceto ƙasar daga ƙara taɓarɓarewa da harkokin tsaro ke yi. Daga Jos ga Zainab Babaji da cikakken rahoton.
Samar da tsaro da bukatar hukumomi su yi duk mai yiwuwa wajen maida waɗanda suka guje daga mahallansu don samar da cimaka da wasu muhimman batutuwa ne taron shugabannin da wakilan shiya-shiya ta majami'ar ECOWA ta ƙasa da ƙasa ta tattauna a taronta na bana. shugaban Ecuador Baran Steven Panya Baba yace sun yaba da kokarin jami'an tsaro wajen samar da tsaron amma dole gwamnati ta dauki matakan hukunta waɗanda aka kama da hannu a ayyukan ta'addanci
waɗannan yanta a dadin da suna kashe-kashe iri-iri da sauran aka mata gwamnati ta dauka matakai waɗanda an kama su a irin wannan halin a hukunta su da yawa-yawa ba su iya tafiyan gonakinsu shi yasa abinci a wannan kasan yayi tsada yanzu don haka muna addu'a da kuma kira ga gwamnati mun kuma karfafa membobin mu na Ekwa cewa su shiga cikin siyasa kuma kowa yaje ya register domin jefa kuriya lokaci ya kai
shugaban na Ekwa ya kuma ce sun tattauna batun sasantawa tsakanin gwamnati da kungiyar malaman jami'o'i da kuma samar da ayyukan yi wa matasa da sauransu Reverend Matthew Shado sakataren Ekwa shiyar Shiroro a jihar Neja ya halarci taron
dare da rana babu barci gidaje mutane su ba sa ya kwana ciki gonaki duka hankora muna roko gwamnati da jito sai mu tattaimake mutanen Shiroro Muya a Niger State
shi ma Reverend Daudan Yam daga jihar Bauchi ya bada shawara ne kan matakan da za a shawo kan matsalar tsaro a kasar
a sashin tsaro ya kamata gwamnati ta tashi ta yi aikin ta na kare rayukan mutane domin abubuwan da ke faruwa sai muna gani kamar akwai dan sakaci na gwamnati saboda rashin kula za a ce za a dauki mataki kuma matakan akan ce an dauka amma ba kwalaran matakai da za su dakile wannan matsalar gaba daya ba
al'ummar Najeriya dai na fatar ganin hukumomi za su ƙara azama wajen inganta tsaro yayin da shugabannin addinai ke ƙara fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
a gaida Zainab ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Maryam da cigaban labaran duniya
Ɗaya rumfunan zabe a fadin Faransa a yau Lahadi dan zagaye na farko na zaben shugaban kasa inda masu kada kura'a sama da miliyan 48 za su zabi shugaba tsakanin ƴan takara 12 Shugaba Emmanuel Macron na neman wa'adin shugabanci na biyu tsawon shekara 5 inda yake da babbar mai kalubalantar sa daga jam'iyyar National Rally An dai buɗe rumfunan zabe da karfe 8 na safiyar yau Lahadi kuma za a rufe su da karfe 7 na yamma agogon GMT a yawancin wurare karfe 8 kuma a wasu manyan garuruwan in dai ba wani daga cikin ƴan takarar ya samu fiye da rabin kuri'un da aka kada a fadin kasar ba to za a yi zagaye na biyu na zaben tsakanin manyan ƴan takara biyu a ranar Lahadi 24 ga wannan watan na Afrilu bayan Macron ƴan takara Marine Le Pen da Jean-Luc Mélenchon na daga cikin fitattun manyan ƴan takara da ke kokarin tsarewa kujerar shugabanci a fadar Elysee a jamhuriyar Niger kungiyar matasan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta jaddada goyon bayan daga shugaba Muhammad Bazoum saboda yadda ta ce ya gwada alamun tausayin talaka a tsawon watanni 12 da yayi akan karagar mulki kungiyar wacce ta yaba da cigaban da aka samu a fannin tsaro Ta yi kira da a yawaita addu'o'in zaman lafiya a wannan wata da al'ummar musulmin kasar ke azumin Ramadan daga birnin Yamai ga rahoton Sulaiman Mana Barma
A sanarwar da ta fitar a gaban manema labarai a cibiyar jam'iyyar da ke nan Yamai kungiyar matasan PNDS tarayya wato Organisation des Jeunes tarayya OJT a takeice ta yaba da salon mulkin Muhammad Bazoum a tsawon shekararsa ta farko akan karaga inda ya baiwa ilimi da tsaro fifiko Sahanin Muhammadu na daga cikin shika-shikan wannan kungiya
mai girma shugaban kasa ya je a jihar Difa ya je a jihar Kelebiri ya je a yankin Maradi ya je a jihar Tawa saboda ya tabbatar ma sojoji namu ya tabbatar ma al'umma kasar mu da kasashen duniya cewa da gwamnati tana nan tsaye in Allah ya so za ta kare su kuma za ta kawo musu kariya kuma za ta kawo musu dauki bisa kai ga abin da ya shafi rayuwar su dan saboda rayuwar su ta komo yadda take yadda sun kasanta a da
tarin matsalolin da ake fama da su a yanzu haka walau a nan cikin gida ko ma a sassan duniya sun janyo tsadar rayuwa a mafi yawancin kasashe masu karamin karfi Nishar ma bata tsira ba daga wannan al'amari a cewar shugaban kungiyar matasan PNDS Dawi Ahmed Barangay shugaban kasa ya yi tsayin daka domin samar da mafita ga 'yan kasar Nishar
kan batun tsadar rayuwa kun ga ai mai girma Umaru Muhammadu ya tattauna da yan tasuwa kuma gwamnati tsaron kokarin take yi yayi da a samu a gani musamman cikin wannan wata mai alhorma a samu kaya da rahusa dan saboda mutane su azumi cikin farin ciki cikin kuma jin dadi to banda wannan kuma gwamnati ya dauki wajen ton na abinci wajen 80 wa'annan su za a sarrafa su ne cikin rahusa sa'annan kuma akwai 40 wa'annan su wannan za a rarraba na kyauta inda ya kamata a kyauta ta mutane
a cewar Amina Doka aikin kwashe ƴan gudun hijirar jihohin Difa da Talabiri don mayar da su gida wanda gwamnatin Muhammad Bazoum ta kaddamar wani yunkuri ne da matan kungiyar OJT yake yabawa da shi kamar yadda suka gamsu da tsarin nan na inganta sha'anin ilimin yaya mata
muna murna wannan makarantar kwana da an kai da ake nan kuma ana ta ginawa ta iya mata saboda abu ne mai kyau zai bar su yi doguwar lakon wannan gaugawa auren zata rage mutanen da sun ka gudu da yaki ya tada muna murna ta an ka samu an ka maido wurin su saboda abu ne da ya shahi mata da yara da basu gidajen duka sun wawatse wa'ansu mata na nan haka ɗiyansu sun ɓace duka an samu an gangamo su an kawo su wuri guda muna murnar wannan
kungiyar OJT ta yi kira ga al'ummar musulmin Nijar ta yi amfani da damar watan nan na Ramadan domin matsakaimi wajen yin addu'o'in zaman lafiya a ƙasar da makwabtanta sannan sun buƙaci shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya ci gaba da tuntuɓar rukunonin al'umma don ƙara haɗa kan 'yan ƙasa
muna ganin wannan fasaha ce wadda ta sako ne ɗan ƙasa ya gane aikin jagorancin ƙasa aiki ne wannan shahima gaba ɗaya dan kuma sai kowa ya kawo nashi gudunmuwa za a samu ci gaba
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
To a gaida Suleiman da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC To yanzu kuma bari mu waiwayi kashi na biyu kuma na ƙarshe na fashin baki kan yakin Russia da Ukraine mai samun goyon bayan yammacin duniya. A hirarsa da wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari mai fashin baki Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Ado Bayar da ke Kano zai dora daga inda yake bayani kan yadda yakin zai shafi ƙananan ƙasashe waɗanda ma babu ruwansu inda ya ci gaba da cewa
domin abun kuma ai yana da tasiri misali ga batun gurɓacewar yanayi da abubuwa dai wanda dai daga ƙarshe kamar yadda Hausa suke cewa idan giwaye biyu suna fada ciyawa ce za ta sha wahala
to amma waɗannan yaya waɗannan abin da kuke cewa regional bodies kamar ƙungiyoyin nan da hukumomi na nahiyoyi kamar irin su AU da ECOWAS da makamantan
to a duk waɗannan ƙungiyoyi da kake fada irin su ASEAN irin su Arab Abusi AU Arabic AU has even EU din ma duk wannan kungiyoyi na bangarori na duniya daban-daban iyakacin tasirin su da zasu shine a fuskar diplomasiya da siyasa cewa su jawo jadawalin a maida abun idan duniya ya zo kashi domin daman an zo a irin kamar majalisar dinkin duniya ai kowace ƙasa za ta iya kawo kuduri a zauna da shi a tattauna shi to zo kawo shi a tattauna wannan zai jawo hankalin duniya akan shi ne amma kamar yadda nace ma inda gizo yake sakar koda duk majalisar dinkin duniya babban zaure a dukkan su gaba ɗaya su ce sun yadda da kuduri domin kafin ya yi wani tasiri sai an kai shi zauren sulhu wannan zauren sulhu kuma ko na tsaro wanda ake faɗa shi ne security council zauren tsaro to kaga shi wannan kuma su wa'annan biyar suna su ne suke da kujerar naki dan haka ba wacce za ta yadda ta dauka musamman yanzu kamar Russia da ake ganin ta yi kutsi a cikin al'amarin ita kuma tana kawo hujja cewa ai an kawo mata mukami ne kusa da ita abokan gabarta suna so su mata kutse kusa da ita shi sa suka shiga kaga kirikiri ita tana amfani da wannan damar ta kan tsare kai ita ce hujjata da yasa ta farma a Ukraine wanda kuma ko an zo kamar yadda nace duk kowa zai da za ta isa kafa ta shure shi musamman kuma yanzu ma da ake ganin kamar China na goyen bayan ta da haka kaga abin zai wahala a ce an yi wannan tasiri fiye da siyasa da diplomasiya
to idan aka ta faru me makomar yaki
a gaskiya yakin dai daga ƙarshe su abin da Russia suke nunawa shine muddin Ukraine da ta yi haka za a yi amma daga ƙarshe in ba sa aka ci ba ko da Ukraine din ta yi tunda Russia ta kai galaba inda aka bata ta kai galaba ba kawai za ta tsaya akan Ukraine ta ki shiga bane za ka ga za ta tsaya kuma kan batun sai ta canza ma gwamnati a wannan guri
Professor Kamilu Sani Fage na Jami'ar Ado Bayero Najeriya kenan ke fashin baki a rahoton da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya turo mana. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625.31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na VOA Hausa.com ko kuma sashin Hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo kamar ko da yaushe dai sunana Ishaq Kamiya Hamza Ibrahim da gode ga Madalla to idan ana bi a shirin da ya gabata mun duba illar da sace wayar hannu ta salula ke iya janyowa wanda aka sace ma kuma kamar yanda ne alƙawari shirin na yau ya tattauna da ƙwararre kan harkar sadarwa a Najeriya dake aiki da kamfanin sadarwa ta MTN a kasar wato Malam Awal Abdullahi kan abin da ya kamata a yi cikin hanzari idan aka sace mutum wayarsa sannan kuma wace illa hakan ka iya haifarwa
to assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka kaidar gaskiya sata kowace iri ce ba ta da gadi ko ta kwabuci ballantana idan satin nan ta hada da abin da yanzu ake ganin kamar ya zama ma rayuwar mutane jama'a da yawa ba su damu ba idan ka dauke musu kudi ma akwai mutanen da idan har ka dauke musu kudi a zuciyarsu ma za ta ce to inda zai maka amfani ba ka dauka bane dan ganin banza to sun bar maka amma waya ta zama rayuwar mutane a cikin wayan nan wasu harkokin kasuwancin su yake a cikin wayannan wasu dukkan asirin su na ainihin harkokin rayuwar su yake a cikin wayannan wasu dukkan zumuntaka da suke yake a cikin wayannan wani dukkan ainihin yawanci ibadu da yake na karatu ne na alkur'ani na waye yake to kin ga waya ta zama abin rayuwa yanzu musamman tunda wayannan ta kasu kashi kashi akwai waya kanana akwai kuma waya manya wanda ake kiran su smartphones wanda wayannan wayoyin da su da laptop ba abin da ya raba su in fa sun fi ma laptop saboda suna kunshe da abin da laptop ba ta iya laptop ba ta iya kira su ko suna iya kira to a duk lokacin da aka ba mutum wannan da bargaza ba karamin babban masifa bane zaki ga kowaye abin ya shafe shi a cikin wannan lokacin zaki ji ya ki dubu saboda mai kamar ka yanke shi da duniyar ne kaf gaba daya zai zama kurma zai zama kuma makahu baya ji baya gani kawai ana shi saboda mai ba mai kiran shi ba kuma wanda zai yi kira ba zai ji komai me yake faruwa a rayuwar shi ba a gidan shi ne da iyalin shi ne da komai su kinga wannan babban masifa ce na biyu kuma game da
me ya kamata mutum ya yi
me ya kamata mutane su fara yi har ga Allah ya kamata mutum ya san darajar da yake shi akwai wasu duk da dai rayuwa ne da kuma kowa yadda Allah ya yi shi akwai wasu suna da mantuwa zaki ga mutum wani ya zo ya fito daga kan mota ya zo ya ajiye wayar shi yana hira wai sai kuma ya manta sai shiga mota da hanya zaki ga mutum ya zo yana abin nan meeting ko a waje kana ji kana gani waje ne a bude zurga-zurgan mutane ya ajiye waya kuma ya shiga wasu harkoki har ya manta to ya kamata mutane in dai an san darajar wayar nan wata wayar fa ta shige sanar da miliyan guda kamar irin su Samsung Z Fold 3 din nan sun shige sanar da miliyan to dan me zaka zo irin wannan koda kudin nan ka fi karfin su kullun kana samun fiye da shi darajar da wayar take da shi da kuma yadda idan aka dauke maka zai kidima maka saboda an dauke maka asiri to ya kamata ka sa ido akan da yake ka na farko kenan na biyu yawancin mutane su fahimci taro da ya dace mutum ya shiga da
waya da kuma taren da ya dace mutum in zai kulla ma wayar shi a cikin mota na dan awoyi da zai je ya gama taren nan da wato ya kamata mutane su sai da akan wannan sautari har ga Allah ne na san akwai taren da in zan je to na kan dauki wayata in sa ta a compartment na mota in kulle in shiga taren nan in dawo lafiya saboda ni na san bakin cikin da zan shiga idan har wani dalili yasa aka dauka min waya in har shiga taren nan da waya ya zama dole to ba na sa waya aljuhu a hannuna nake rike ta in dance ta yadda mutane suke ma carbi in san za su sarka kashi a hannun su su rike shi so kin gani haka waya ya dace mutane su yi an kasa ta aljuhu wato yan sanan nan suna da wata hikima da kuma wata baiwa da shedan ya ba su bana ce Allah ba ba mutum ɗaya bane yake an nunnuna ta har ku ta hanyoyi daban-daban yadda yan sane suke yi sai su kai su uku ko hudu ma wani zai zo ya bangaje ka sayan da kake kokarin tunanin ka juya ka ga wannan da wata manufa ya bangaje ka wani kuma zai zo a lokacin ya riga ya sa hannu aljuhun ka yana dauka sayan da kake jin wani kamar fa ya taba ne to ya riga ya ba wayar wani koda ka rike shi sai ce me ka sashe shi duk a lokacin ba waya a hannun shi ya riga ya ba wani sun kauce to kin gani sata ce ta dabara ta rashin mutunci ta rashin imani
kai dai ban tare numfashin ka ba to duba da ganin cewa aikin ka me mutun ya kamata yi cikin hanzari kamar yanda kai bayani illan da hakan ke haifarwa
akwai abubuwa da ya dace mutum ma yayi kafin ma a sace wayar duk da na san cewa mutane da yawa wasu kamar matan su ko kuma kamar mazajen su da su dan me zaka kulle bin waya ba ka so in ga asirin ka ba haka ba idan mijinki ko matarka tana so ta ga wayan ka abu ne mai sauki ta ce ban password din wannan shine kuma ba laifi bane in hakan tsakanin ku kai da matarka ko kai da cikin yarda ko da wani hakan ya faru saboda akwai halin mutuwa idan mutum maybe wani abu ya fara ko na rashin lafiya ko na mutuwa za a iya shiga wayar shi a gano wasu information da zai taimaka wajen yin wasu abubuwan game da harkokin rayuwa to ya kamata na farko mutum ya san yadda zai sa ma ainihin wayar shi password duk wayar duniya da ake yin ta yanzu ana yin ta ana ba ta ainihin wajen 3-level security na code da za ka yi amfani da shi ka daura wayar da kuma ma shi kanshi security na sim card din da za ka rufe shi saboda wasu kamar yan yahoo din nan suna daukan wayar ka ba wayar bace ta dame shi sim card din ka suna sa sim card din ka za su iya zuwa su downloading all the information anan za su ga contact din ka anan za su ga password naka anan za su ga ainihin all the alert da kake samu na banki suna ganin alert din za su ga account number din ka everything to da sun ga wannan to abin da zai biyo baya kuma sai la hawla wala quwwata illa
billah har ma ta ce maka hone su canza yare kuma sauraro a nan shirin zai ja labule idan Allah ya kai mu na gaba za mu daura tare da kurare akan harkar sadarwa Malam Awul Abdullahi to a madadin ma'aikata da mahungunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi sake haduwa a shiri na gaba bi salam
a gaishe ki yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce tace ku gaya wa gwamnatin Najeriya da tace yaki da ƴan bindigar kasar yana da matuƙar wahala saboda salon da ƴan bindigar suke amfani da shi wajen aikace-aikacen su to wai shin su gwamnati ba su da salon yakar su kenan suke nufi Allah dai ya mana mafita amen sako daga Manira Muhammad Manesko da babba Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki daga nan kuma sai sakon Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya yace rahoton da kungiyar kasa da kasa mai tattara bayanai akan ta'addanci ta bayar na raguwar hare-haren ƴan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da kashi 70 cikin 100 tabbas wannan magana haka take jihohin Borno Yobe da Adamawa an samu saukin hare-haren ƴan Boko Haram daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kara mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya baki daya
to a gaishe ki yanzu kuma lokaci ne na sauraron falalar Ramadan albarkacin watan Ramadan
To bismillahirrahmanirrahim sunana Dr. Muhammad Kabir Adam daya daga cikin limaman babban masallacin Juma'a na kasa dake Abuja to karan farko tukuna shi azumin kwaya daya tal da mutum zai na rana daya manzo sallallahu alaihi wasallam yace mana Allah zai wato duk wanda ya azumin rana ɗaya saboda Allah Allah madaukakin sarki zai nesa fuskar wannan mutum daga wutar jahannama na tsawon tafiyar shekara 70 wanda tafiyar shekara 70 din nan daga nan Abuja inda mutum yake har ya je China daga China ya wuce Japan ya wuce America ya dawo Abuja ba zai kai shekara 70 ba kenan ashe za a nisanta mutum tsakaninsa da wuta fiye da gabar da yamma nisan to ina ga idan ya samu azumin wata guda na Ramadana kaga 70 har sau 30 kenan kaga ana magana shekara 2001 kenan azumin wata Ramadana idan mutum yayi Allah zai nisanta shi da wutar jahannama na tafiyar shekara 2001 to idan Allah ba shi ikon yin shekara 1 2 3 har ya kai 10 ko fiye ai kaga nisan zai kai sai a ci shikenan shi daga nan wuta har abada sai dai ya ganta a talabijin dan haka wato matsayin shi azumin kenan dan haka kasancewar azumi dama can asalinsa wato godiya ce muke yi wa Allah madaukakin sarki saboda qur'ani da ya saukar a cikin wata kamar yadda Allah ya ce shahru ramadana allazi unzila fihi alquran wato watan nan na ramadana wanda shine watan da Allah madaukakin sarki ya saukar da alqurani shi kuma alqurani ya zama shari'a ga mutane to dan haka mataki na farko da mutum zai yi shine ya yi azumin tsakaninsa da Allah ya guji duk irin abubuwan da ke bata azumin akwai abubuwan da kuma suke rage ladan azumin ba su bata shi duk ya guje su wato kamar yin batsa maganar batsa surutai na zage-zage yi da wani da sauransu duk wannan sai mutum ya guje su
to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta dace
Ƙungiyar tsaron NATO na aiki kan shirye-shiryen girkin sojoji na dindindin akan iyakokinta a kokarin daƙile farmakin Rasha a nan gaba a cewar jaridar The Telegraph ta Burtaniya wadda ta ambaci sakataren janar ɗan NATO Jens Stoltenberg a wata hira da jaridar Stoltenberg ya faɗi cewa NATO na a wani muhimmin lokaci na sauyi wanda zai nuna sakamakon matakan shugaban Rasha Vladimir Putin na lokaci mai tsawo Stoltenberg wanda a baya-bayan nan yace zai tsawaita wa'adin shugabancin kungiyar da shekara daya a hirar ya kuma faɗi cewa a taron kolin NATO da za a yi a birnin Madrid a watan Yuni za a yanke shawarar matakin sake fasalin kungiyar yan majalisar dokokin Iran sun gindaya sharaɗin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 ciki har da tabbacin Amurka ba za ta fice daga yarjejeniyar ba da majalisar dokokin kasar za ta zartar a cewar kafafen yada labaran Iran a yau Lahadi Iran da Amurka sun fara tattaunawa a Vienna a cikin shekarar da ta gabata dan farfado da yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 tsakanin Tehran da manyan kasashen duniya wanda shugaban Amurka Donald Trump a wancan lokacin ya fidda kasar a shekarar 2018 daga baya kuma Iran ta saba yarjejeniyar ta hanyar ci gaba da shirinta na makaman nukiliya an bude rafunan zabe a fadin Faransa a yau Lahadi dan zagaye na farko na zaben shugaban kasa inda masu kada kura'a sama da miliyan 48 za su zabi shugaba tsakanin yan takara 12 shugaba Emmanuel Macron na neman wa'adin shugabanci na biyu tsawon shekara 5 inda yake da babbar mai kalubalantar sa daga jam'iyyar National Rally an dai bude rafunan zaben da karfe 8 na safiyar yau Lahadi kuma za a rufe su da karfe 7 na yamma agogon GMT a yawancin wurare karfe 8 kuma a wasu manyan garuruwan in dai ba wani daga cikin yan takarar ya samu fiye da rabin kuri'un da aka kada a fadin kasar ba to za a yi zagaye na biyu na zaben tsakanin manyan yan takara biyu a ranar Lahadi 24 ga watan nan na Afrilu
to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga sarkin Birnin Jabo Alhaji Garba Aliyu saboda rasuwar Dr. Malami Mode Jabo da safiyar yau dinnan Lahadi Allah ya gafarta masa ya albarkaci kuma abin da ya bari a baya yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Linus Sakilu da shi kuma ya hada sai kuma injiniya mu ne yanzu Shidra ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri wassalam